sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja asirin ba ji cewa ilimi zai iya shiga halin koma baya duk da makudan kudin tallafi daga ketare mutukar ba a sauya dabara ba a Najeriya shi kuma shugaban hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi Buba Marwa ya karfafa dalilan binciken kwakwaf don hana shan miyagun kwayoyin a jamhuriyar Nijar ana ci gaba da nuna fargaba kan karancin ruwan sama yau litinin kamar yadda aka saba muna da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya farko ga labarin duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto wasu sansanoni 14 wanda majalisar dinkin duniya da kungiyar tarayyar Afirka suka yi amfani da su tare a yankin Darfur na kasar Sudan a tsawon shekaru 13 yanzu sun koma karkashin ikon kasar ta Sudan kuma mazauna yankin za su yi amfani da su mika sansanonin a hukumance kwanan nan ya zo ne biyo bayan wata yarjejeniya da aka sanya wa hannu a ranar 4 ga watan Maris tsakanin majalisar dinkin duniya da ofishin jakadancin Afirka a Darfur da gwamnatin Sudan kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya ya kada kura'a a bara don mika wuraren ga gwamnatin Sudan amma baye Abubakar Sisi mataimakin babban sakatare janaral na majalisar dinkin duniya ya ce an kwashe watanni 4 ana dawo da kayan aiki da ma'aikata daga Darfur al'ummar yankin za su ci gaba da amfani da cibiyoyin don koya mutane ayyukan hannu kana da ilmantar da su samar da dakunan shan magani da dai sauransu abinda Abubakar ya shedawa muryar Amurka kenan wasu daga cikin sansanonin na amfanar mazauna yankin a cewar Abubakar yana mai bada misali da tsofaffin wurare irin su Zalanji da Kalma Ofishin jakadancin Amurka da ke Afghanistan ya faɗa wa kasar cewar Amurka ba ta da niyyar rufe ofishin jakadancinta a daidai lokacin da ake ƙara samun harhari na 'yan ƙungiyar Taliban a duk faɗin kasar a kuma daidai lokacin da sojojin ƙawance da Amurka ke jagoranta ke gab da kammala ficewa daga kasar wannan tabbaci da Amurka ta bayar Ya zo ne a matsayin martani kan rahotanni da ke nuna cewar hukumomi a Washington na shirye-shiryen kwasar ma'aikatan diplomasiya da ke Kabul cikin gaggawa. Ofishin jakadanci da ke babban birnin Afghanistan a buɗe yake kuma zai ci gaba da kasancewa a buɗe a cewar ofishin jakadancin ta shafin Twitter. Ofishin jakadancin ya jaddada cewar dangantakar diplomasiya za ta ci gaba da kasancewa tsakaninsu a cikin kasar kamar yadda shugaban kasa Joe Biden ya umarta don gudanar da ayyukan da muke yi da gwamnati da kuma mutanen Afghanistan. Ya ce ofishin jakadancin zai daidaita kasancewarmu kamar yadda ya kamata don tunkarar kalubalen. Kuma yana da yakinin zai yi aiki cikin amintacciyar hanya don amfanin Afghanistan da kuma dangantakar kasashen biyu. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Kasar Pakistan ta faɗa a jiya Lahadi cewar tana da tabbatattun hujjoji da bayanan sirri da ke alakanta kishiyar ta India da wani harin bom da aka kai da mota wanda ya kashe mutane 3 tare da jikkata wasu 22 a watan da ya gabata a garin Lahore da ke gabashin kasar. mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro Muhid Yusuf ya ce wani babban bincike da aka gudanar ya gano a tabakinsa waɗanda suka shirya da kuma waɗanda suka aiwatar da wannan harin ta'addancin na ranar 23 ga watan Yuni. Ya yi wannan jawabin ne a birnin Islamabad a wani taron manema labarai inda sauran manyan jami'ai suka haɗu da shi. Yusuf ya ce ba mu da shakka ko kaɗan wajen sanar da ku cewar babban wanda ake zargi da kai harin wani jami'i ne na rau hukumar leƙen asiri ta Indiya, don haka shi ɗan asalin Indiya ne kuma yana zaune a Indiya. Ba tare da bayyana sunan wanda ake zargi ba, mai ba da shawarar ya ce mutumin yana zaune a Indiya kuma yana aiki da hukumar leƙen asirin ƙasar. Hukumomin Indiya dai ba su mayar da martani ga zargin na Pakistan ba. Mutane 45 ne suka mutu lokacin da wani jirgin soji ya faɗi a ƙasar Philippines da yammacin jiya Lahadi. 42 daga ciki waɗanda hatsarin ya ritsa da su sojojin ƙasar ne, kuma 3 fararen hula ne waɗanda suka mutu lokacin da jirgin ya faɗo da tsakar rana a wajen filin jirgin Jolo da ke lardin Sulu na kudancin ƙasar. Ba san takamaimai abin da ya haddasa hatsarin ba, amma jami'ai sun ambaci bayanan wani wanda ya shaida aukuwar lamarin. Sun ce jirgin yana ɗauke da mutane 96 ya rasa hanyar sauka a filin jirgin. Hanyar saukar jirgi ta Jolo ta fi gajarta a Philippines, hakan ya sa akwai wahalar shawo kan lamarin muddin matukin jirgi ya yi kuskure wajen sauka, inji wani jami'in soji wanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Masana lamuran ilimi na jan hankali kan yadda za a iya samun koma baya ga ilimi matukar ba a sauya dabara ba. Wannan kuma duk da makodan kudin tallafi da ake samu daga bankin duniya da sauran cibiyoyin tallafi. Ga rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto.
Masauri.
Ce makaranta ne?
Makaranta mallaka ce.
Ana koya muku boko a wannan makarantar?
Ba a koya.
Kana son karatun boko?
Ah.
Minista ba ku son karatun boko?
Ah, ina Abba Hassani.
Ya sunanka?
Suleiman.
Wace makaranta kake karatu?
Makaranta mallan Haru.
Ana koya muku boko a can?
A'a.
Kana son kai boko?
Ah.
Waɗannan yaran kan iya kasancewa daga cikin yaran da ke daddaga ta nuna cewa adadin su ya haura miliyan 10 a Najeriya, waɗanda ba su samu damar zuwa makaranta ba. Waɗanda bankin duniya ya daura damarar ganin ya mayar da su makaranta ta hanyar shirin samar da ingantaccen ilimi ga kowa. Shirin wanda yanzu haka yake gudana a jihohi 17 a Najeriya, inda jihohi 14 suka fito daga yankin arewa. A jihar Sokoto alal misali, shirin ana gudanar da shi ne ta fuska 3, a cewar jami'an da ke kula da shirin a hukumar samar da ilimi bai daya Umar Muhammad Yabo.
Na daya, idan za a yi a samu reduction na waɗannan yaran da ba su makaranta. Kashi na biyu shi kuma yaya za a yi su kansu yaran da a cikin makaranta ke zama na suna iya karanta da rubutawa. Kashi na uku shi kuma ya za a yi a inganta ayyukan waɗanda ke kula da wannan ayyukan. Mun fara da cohort 1 wanda aka ce mashi shekara ta daya, muka samu damar a ɗaukar yaro 75,650. Kashi 85 daga cikin 75,650 mun yaye su. Ga shekara ta biyu za mu yi kokari yaran nan mu ga cewa mun mayar da yaro 200,000.
Sai dai duk da hakan, satiya Dr. Allah, akan ga yara suna gararamba akan tituna, wasu na talla ko bara ko ma yawon banza.
A mafiyancin kasashen Hausa ya har yanzu akwai matsala ta ran mutane ba a doka abubuwa da fa'ida, sai abu ya wuce sai a kama da nasani.
To ko me masana ke ganin ke haifar da rashin kulawar al'umma ga ilimin yaransu? Professor Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto mai sharhi ne akan lamuran yau da kullun.
In ba ga gidan rediyo ba, in dai za ka yi amfani da yaran da ke gararan ba a wurarenmu daban-daban, za ka ga cewa kamar wannan shiri ma babu shi. Don kowane sako ka kai akwai su. Al'amarin da ya kamata yaƙi namu ne ko mu cikin gida, kamata a ce mu mun taimaka a yi shi, to bale akwai taimako daga waje. Dole sai ƙwararru waɗanda suna jin ciwon abubuwan da ke faruwa. Sannan su kuma al'umma dole sai fa an wayar da kansu. Ni ai a da abin da ke faruwa da muna kyamar boko farko abin sai ka iske a yi sarkin gari in ya to sai shi fara ba da dami. to da duk sauran yan talakajiwa za su don in mugun abin ya sarki baya bayarwa amma in an bar shi ta hayar yan boko kawai dole a samu wannan matsala
masana dai na cike da mamakin ganin yadda ake ko oho da makudan kudaden da ake kashewa da sunan samar da ilimi wadanda da an yi amfani da su yadda ya dace da tuni an ga fa'idar samar da ilimin ga yara Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
shugaban hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA Brigadier General Buba Marwa ya ce sai kowa ya sa hannu a lamuran yaki da miyagun kwayoyi za a samu maslaha Marwa na magana ne a makon yaki da shan miyagun kwayoyi na bana
maganar relapse wato wanda bayan sun fita daga treatment kenan ko daga gidajen gyara hali kuma su koma shaye-shayen ana samun wannan matsala ne babba saboda shaye-shaye ciwo ne kaman hypertension da diabetes farat ɗaya haka su kare da wuya kashi ɗaya cikin hudu ne suke warkewa ga baki ɗaya fat sun bari amma shauran dole sai a yi ta tafiya da su da management shine gasken magana in ba a yi haka ba galibi suna komawa kuma idan mutum rashin aiki ne ya kawo wannan matsalan ya warke kuma ya koma ba aiki ai zai koma kuma wannan halin ko kuma mata yan aure kaman inda ake da mata ko uku ko hudu namiji bai lura da su shashe ba saboda ba kudi ba abinci da sauransu to in ita wannan mai shaye-shayen ta shiga wannan gidan gyara aka gyara aka bata maganin ta warke sannan ta koma cikin the same situation a gida kaga za ta sake komawa halin so shine ansan wannan
to a ziyarar da ka kai a jihar Kogi kai maganar cewa ya kamata a ce idan za a yi aure a mayar da gwajin miyagun kwayoyi ko kuma ma idan mutum zai shiga makaranta ko kuma idan yana neman aiki a wasu guraren gwamnati ya kamata a ce mutum an yi masa gwaji a ga baya tu'ammali da miyagun kwayoyi shin yaya ko hukumar ku take tunanin aiwatar da wannan al'amari
batun masu aure da na faɗa ba doka bane ba doka bane shawara ne muke bayarwa mai karfi cewa in ne tambaya cewa to su wane ne suke son su aurar da yayayensu masu amfani da irin wannan kwayoyi kowa zai ce banda shi ko banda ita to kawai wannan dalilin shi yasa muka ce to tunda ana gwada HIV da wasu abubuwa ku sa ma a gwada drug status kafin aure daga nan za ka tabbatar cewa inda za a shiga aure ba wani ne mai shaye-shaye ba ko ba wata ne mai shaye-shaye ba shawara ne muke bayarwa
Buba Marwa na hukumar NDLEA a zantawarsa da Hauwa Umar muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja a jamhuriyar Niger ana ci gaba da nuna fargaba kan karancin ruwan sama a bana da ya sha bamban da bara a daidai wannan lokaci na shuka daga damagaran ga rahoton wakiliyarmu Tamar Abari
Ibrahim Musa shine daraktan gidan gona na jihar Damagaran ya ce lalle akwai matsala duk da ma wasu sun samu sun yi shuka
sannan dai ruwa suna sabka wuri ko da dai bai kai na bara ba da halin yanzu bisa kan gari 3569 da gari mu a halin yanzu wanda muke aiki da su can baya kun san habbara 3378 ne gari mu to a halin yanzu dai garuruwan da suka shuka tunda ana taya ana hudani don akwai garuruwan da ke rasa ruwa ake shuka suke busha don ka halin yanzu karshen wanga da inda shuka take raye muna da gari 258 bisa kan gari 3569 su aka kashi 8 bisa 100 to mun kawo ya baraku muna da har gari 1480 da suka shuka su aka kashi 49 bisa 100 a gaskiya ta jinkiri
ma'aikatar da ke kula da hasashen yanayi cewar daraktan ta Usman Bawa daminar tana saukowa ne sannu akwai kuma bambanci da bara
to bisa ka hasashen yanayi kama bisa ka da madara to wanda iskan da su kuma da sanyi yana guda muna da damuna sanarwa sun kuma sanu ana samun ruwa na damuna da su kuma sanu ba lokacin da an ka saka shuka ta ne to yadda muka yi hasashen mu kuma wanda damuna za ta zama damuna da wanda su da hantarwa ko su zo a cikin lokacin su kuma mun kuɗe kawo wajen game da ran kuma a ce a ƙarshen wata na shida ya kamata a ce game da sun kuma sosai mun kuɗe ka duka nijar cin gaba ɗai da gura mun mahaɗi ke so ne ba su cika jeri wannan damar da ya kasu kuma a ke son ta kuma wajen jika mun kaci damar da sun kuma su a cikin lokacin su a daidai kuma kuwa ta a jifa nan ne wa suke harawa masu sirin da kamata ƙarshen wani wata na shida amma game da ran Allah da ikon shi nan ga zuwa ko kwana cikin kaɗan ana samu damar ta tafi yadda kamata.
To sai dai duk da jinkirin da ake kokawa da shi a ta bakin shugaban manoma Lawal Hamma cewa yayi bai kai a tada hankali ba yanayin ne ya zo da haka.
Bana an samu jinkiri wajen sha'anin shifka tunda a wata na Mai na bara deja kashi 23 na garuruwan Niger sun yi shuka a wata wannan juyan kin da muke ciki kashi 56 aka samu suka yi shuka bana gaskiya ba a samu ba koda kashi 4 amma kuma bai kai a tada hankali ba saboda yanayin ya kawo shi ma nashi dari sai da ya ja sai da ya kai watan Mars har ya shiga April kenan shi kuma yanzu kenan ranin kuma ya dan shigo damana sauyin yanayi ne bai kawo abin damuwa saboda damana ita ma ta kama dan kuma tsammanin za ta ja isasshen lokaci wanda zai ba mu dama hammu hudda amfanin namu.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
A gaishe ki Tamar da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Zauren matasa da VOA da ke tabo abubuwan da ke ci wa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na VOA za mu ci gaba da tabo lamuran tabarbarewar tsaro da muka zanta a kai da matasa a ofishin muryar Amurka na Abuja. Matasan da suka hada da Yaku Yakubu Yobe, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Sambaja da Adamawa, Hawa Abubakar, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris. Sun duba hanyoyin bakin zaren kalubalen shigowar bambancin kabilanci a tsakanin kabilu biyu na arewacin Najeriya yan uwan juna da hakan ya samo nasaba da lamuran tabarbarewar tsaro. Sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
Bari mu ji abin da bari.
Zan iya tunawa a ƴan shekarun da na taso iya kakanninmu ba suna cikin garin Kumure bane suna can wani daji ne ma wanda ina tunanin da ka iya gidajen mu ma sai ina ganin sai gidajen Fulani nan da suke kusa da mu kafin kakannin mu su tashi daga wancan kauyen su dawo cikin gari
a ci gari nan ta wajen gadar Tamburawa ne ko
a ga
wajen ba dai da kasa
ne yana nan wani gari ne wanda yake daga ranar ma ina ganin ban manta ba na taba zuwa a kafa ma ba shi da nisa sosai yawa mu karkashin masarautar rana ne to amma da yake mu asalin kakannin mu basu rayu ma a cikin Kumure ba suna dan wani dan daji ne kuma zan iya tunawa ga gidajen mu ga gidajen Fulani zan iya har na tashi na taso an haife ni a cikin Kumure to amma na taso na samu shanun mahaifina da ya gada a gurin babansa a suna nan a wannan rigar ta Fulani wanda an abu ita ake komai kamar ina nace maka ba a bambantawa ko aurata kayya ba a bambantawa tsakanin mu a wannan lokacin to amma yanzu nasarar da aka samu ta raba kabilancin nan ga Hawwa Fulatana ta ce ana kashe Fulani yanzu ni ma ina so zuciya ce a'a ai Hausawan mu suke su sun shiga daji suna kashe Hausawan mu a cikin suna kinnafin din Hausawan mu to haka irin waɗannan za a ga ta wannan bangaren an samu nasara waɗanda suka bullo da waɗannan abubuwan burinsu ya cika.
Domin
za a ga Hausawan nan kusa ga Fulanin nan a yankin Zamfara su kashe.
Suma Fulanin nan. Jibrin kai ne kace burin suwa kake tambaya? Ko Yakubu ne ya tambaya?
Ni na ce burin suwa. Burin suwa da na tambaya a nan shine su suwaye suke assasa mana wannan kabilanci da bambance-bambancen. In ma ba ku san ko suwaye ba, sai ku ce mana su ƴan siyasa. Saboda siyasanci suka kawo suka dasa mana a cikin zukatanmu. In ba ku manta ba a baya ta'addanci sai ko mu ji labari. Satan mutum sai ko mu ji labari. Tunda kuwa aka tabbatar da haka, sai aka zo aka sa mana rarrabon kawuna tsakaninmu aka dasa. Satan mutanen nan daga kudancin ƙasar nan aka fara shi. Ta'addanci daga kudancin ƙasar nan aka fara shi. Da aka fuskanci cewar mu ƴan arewaci mun yarda da Allah kuma mun yarda da kaddara. Sai aka zo abun sai aka ɗauko shi dungurungum daga kudancin aka dawo mana da shi. Da aka dawo mana da shi arewa sai aka zo kuma aka assasa shi aka ɗauki su wasu gurɓatattun matasa ake aikata aikin ta'addanci nan da su. Sai suka fito kuma suke tutiya da abun da ya faru na gurɓatattun ƴan siyasa da suke so su sanya mana abun ya zamto sun bara kawunanmu. Sai suka yi amfani da daman nan da aka yi a baya na ƴan ta'addancin nan da suka taso daga yankin kudancin ƙasar nan masu fasa butu tan mai su ce sai gwamnati kuma ta biya su ga manyan makamai ka fito gabansu a sace ka, ka fito gabansu a bindige ka, kuma a ce har yanzu sai an biya wannan mutumin. Kuma gwamnati saboda gurɓacewa na manyan ƴan siyasan ƙasarmu suka aminta da wannan, aka samu aka je su ƴan ta'addan aka ɗauka aka biya su diyan kuɗaɗe ma kuɗin kuɗaɗe aka samu musu aikin yi. To shi ne yanzu abin da zukatan ƴan ta'addan da suke arewacin Najeriya kuma su ma wai suke tutiyar a biya su kuɗaɗe kana su daina wannan ta'addanci. To ni kiran da nake ma gwamnati a nan shine ta tsaya akan alƙawarin nan da ta yi na kare dukiyoyin al'umma da kuma rayukansu da abin da suka mallaka. Kar su kuskura su yi tunanin biyan kuɗin fansan nan, su rika su tsaya kawai jajircewa wajen
ganin
su
kwakwani. Kamar baka yadda cewa ƴan siyasa ba ne.
Ta wani ɓangaren yadda ƴan siyasa ne, amma ni abin da mahi ɓata mun rai duk wani ciwo da za a kama ƴan kirafin ne ga matasa ne. Matasan ne daga ƙarshe ka ji an ce ko taɓa kirafin ɗan wani, ka ji an ce nawa ka samu a ciki 100,000, nawa ka samu a ciki 50,000, nawa aka baku 3,000,000. Ha! Ya kai yanzu matashi ɗan wana ka je ka tallafi wata ko tallafi goro mana 50 ne ka haɗa cikin kwana zafi guda Allah ta bi ka. Amma sai ka je ka shawo ana cikin daji ka yi ta yi wani kilomita rawa. Kwanar da azuwa cikin daji amma a baka 50,000.
To mu dai mun kasa kunne, mu dai mun kasa kunne tun da yanzu muna ji cewar akwai sama da mutum 200 waɗanda ake zargin da tallafawa ƴan ta'addan nan. An kama su a ƙasar Dubai suna nan kotu za ta amma mana alƙawarin cewar za a ambaci sunayensu a kawo mana hotunan su.
Naji dai shi ministan shari'a Bakar Malami ya ce lalle akwai wasu dai ƴan Najeriya da ake bincike da tallafawa ƴan ta'adda.
Modi Alhaji ya bayyana mana sunayensu su ne kawai, sannan kuma a dada su mu tabbatar kuma kotu ta yi aikinta a ba shari'a lokacin ta tabbatar ta yi wannan abu. Su alƙalan karan kansu ma duk wani gurɓatacce alƙala ka san wane ya yanke hukunci bisa son zuciya. Muna da Nigerian Judicial Commission su karan kansu tabbatar su hukunta wannan alƙali nan wanda wannan yanke hukunci na bisa na son zuciya.
Ba wai bayyana sunansu yake da
na gaba Alhaji, na gaba babban matsalan da aka samu a ƙasar nan. Mu duba yakin Biafran da ya faru a ƙasar nan a cikin watanni kaɗan aka gama da ita. Don me yasa? A lokacin za ku kulka gani matasa su ne suke mulki wannan lokacin ne. Bai tunana ko wanda ya kai shekaru 40 ba lokacin ne. Don haka yanzu matsalan da aka samu aka ɗauki wasu ƴan shekaru 70-80 wanda outdated wanda asalin tattasai da tumatur ya gurɓata su ko ƙalin su. Su ne suka zo suke mulki mu ta ya za su yi abun nan. Har su gawo mana
in miya ba tattasai da tumatur ai ba magana.
Ba magana ko akai wato jada ko kotu na nusu na nan misali ya kamata a bamu dama su kansu inda ba su dama ba
ba su da maganan da kai na abarwa matasa. Kasan yanzu labarin yakin Biafran nan da ya faru, labarin yakin Biafran nan da ya faru,
amma kallar daji da suke kunna kogi mikaka, kallar daji da ake da ita a kogi, kallar manyan kundin dajin da muke da su a kogi state, amma kallafa amma ba za ka taba jin labarin yau aikin nafin a kogi ba. Ba za ka yi shi matashi da gwamnan ne ko ba haka ba, dan shekara 40 ne bai kai 50 ba, amma da yake ya jajirce akai ko COVID-19 da yazo nan shi da kar wanda yaje akan cewa akwai coronavirus a state din shi ko har yanzu ko ba a taba samun victory a ce wane yana da ita ba ko ba haka ba mata shi ne kuma akai free movement a Kogi state ba wanda ba takura kowa ba kaga irin su ya Bello irin bukata irin su ake bukata su zo su mutu kasar nan gabaki da don duk wani ta da ka gani mata opinion ɗan shekaru 70 80 zaga jihohi ne ake wannan ta'addanci banditry da sauran su gabaki da
ana magana kin ce a sama wa mutane aikin yi ma
eh to saboda gwamnati ta yi alƙawarin cewar za ta samar wa matasa aikin yi amma shiru har yanzu wani ya gama karatun shi amma takaddun shi na nan da ya je neman aiki ba zai samu ba saboda haka gwamnati tana da alƙawarin da ta yi na samar wa matasa aikin yi wani da rashin aiki yake sa shi shiga kidnapping baka da kuɗi kana so kai aure baka da hali kana so kai me baka da hali saboda haka ta samar musu aiki su dinga
kuka suka mai da shi sai an yi menene sai an yi menene kuma ya kamata ai ku bada gudunmawa ku so kaga harkar auren nan yadda mu wurin samarin nan da mutum ya gode ɗan ajirin dinsa
amma amma Alhaji maganar da Hauwa take magana graduate
ne ko be yake kuɗi saboda Allah
maganar da Hauwa take magana
kiran da nake so in yi anan shine shugabanni su ji tsoron Allah
a sauraro nan zamu dasa aya a shirin wannan makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
assalamu alaikum
baban gida jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya
shirin jaridan ne da jaridar da Bangal daya daga cikin manyan labaran jaridar Bangal da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yaba da kyawawan halaye na marigayi sarkin Kano Alhaji Ado Bayero a lokacin da aka yi bikin bada sandan girma ga Alhaji Aminu Ado Bayero da ke zama daya ga marigayi tsohon sarkin da Kano shugaban kasa wanda mataimakinsa Yemi Shubanjo ya wakilta ya kira ga sabon sarkin da Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da ya koyi da kyawawan halaye na marigayi sarkin Kano ta kuwa jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaranta na cewa jam'iyyar APC ta goyi bayan Dalla Mutawalle ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyar APC a jihar Zamfara wato dai ta yi watsi da ikirarin da tsohon gwamna Abdulaziz Yari da kuma sanata Kabiru Murafa suka yi cewa ba su amince da jagorancin gwamnan jihar Bello Mutawalle da kwanan ne ya koma jam'iyyar APC ba a matsayin uban jam'iyyar a jihar ta Zamfara ta bakin sakataren jam'iyyar APC jihar Zamfara ba za ta kasance da bamba domin haka yake a kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC kuma haka aka yi a sauran jihohi da gwamnonin suka dawo jam'iyyar APC sai kuma jaridar premium times na cewa babban hausan sojan Najeriya Banjo General Faruk Yahaya ya yi sabbin naɗe-naɗe na sabbin kwamandoji da za su kula da rundunar soji daban-daban na ƙasar. Sanarwar da kakakin sojan ƙasar Brigadier Onyema Uwachukwu ya fitar Abuja. Sabbin naɗe-naɗen sun haɗa da Banjo General B.O. Soya da zai zama babban darakta a ɓangaren yaɗa labaran dakarun sojan ƙasar. Sai kuma Banjo General I.M. Yusuf da zai zama babban kwamandan makarantar koyar da hafsoshin soji ta ƙasa da ke Kaduna wato NDA. Sai kuma jaridar Guardian na cewa duk da barazanar da rundunar 'yan sanda a jihar Lagos su ɗauka na hana gudanar da gangamin 'yan ƙungiyar Yarbawa zalla a birnin sai da rundunar 'yan sanda ta yi amfani da ƙarfi wajen watsa barkonan tsohuwa tare da ruwa mai zafi domin tarwatsa waɗanda suka so gudanar da zanga-zangar. Haka kuma rundunar 'yan sandan ta musanta zargin da ake cewa jami'anta sun kashe wata yarinya 'yan shekaru 14 a lokacin zanga-zanga. Sai kuma jaridar Daily Trust ya daga cikin manyan labarai tana cewa iyaye a jihar Kaduna sun bayyana rashin gamsuwa da hujjojin da gwamnan jihar Malam Nasir El-Rufai ya bayar da cire ɗansa daga ɗaya daga cikin makarantun gwamnati da ke jihar da ake kira Kaduna Capital School. To sai dai kuma gwamnan Nasir El-Rufai ya ce rashin tsaro ya sa dole ya cire ɗan nasa daga wannan makaranta bisa shawara na jami'an tsaro. Wani uba da aka yi hira da shi mai suna Alhaji Badamasi Ibrahim ya ce shi ma zai janye 'ya'yansa daga makaranta domin kalaman gwamnan ya nuna cewa babu tsaro kenan a wannan makaranta a kowane lokaci ana iya kai hari domin sace yara. Baban ya jibrin murya Amurka daga Najeriya.
masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya.